ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى zamu ci gaba da karatu ne a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin Ahkamul Janaiz wa Bid'ah wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta Allah ya ji kansa da rama idan ba a manta ba a wancan sati muna dai cikin babin da yake bayani game da sallah akan mamaci mun tsani akan matsala ta 76 matsalar da malam ya mana bayani game da bayan mun ji adadin kabbarorin da ake yi akan mamaci malam ya kawo mana guda 4 da 5 da 6 da 7 da kuma 9 bayan mutun yayi kabbara sannan malam yace zai dauki hannunsa na dama sai ya dora akan na hagu to daga nan kuma shikenan sai ya shiga karatu to yanzu babin da mas'alar da zamu tashi akan ta 77 shine idan mutun yayi kabbara ta farko me zai karanta shine abinda zamu ji yanzu insha Allah ta'ala malai yace mas'ala ta 77 thumma yaqra'u aqibat takbiratil ula fatihatal kitabi wa sura sannan sai mutun ya karanta ko limami ko wanda yake bal limami a sallar gawa zai karanta ne aqibat takbiratil ula a bayan kabbara ta farko fatihatal kitab wa suratan aka ce wannan hadisi ne mursali da kuma sura guda daya ina fata an fahimta to anan sai malam ya lamba a kasa sai ya ce fihi isharatun ila adami mashru'iyyati du'a al-istiftah a cikin wannan abinda muka karanta a sama akwai nuni akan cewa karanta du'a al-istiftah addu'ar buɗe sallah wannan shari'a bata shar'anta shi a sallar gawa ba addu'ar buɗe sallah ita ce addu'ar da masallaci yakan karanta idan ya kabbara harama idan mai sallah ya ce Allahu Akbar kafin ya fara karatu akan je ka danye wani shuru haka ne aiko to na shirin da yake sai ya karanta addu'o'i da suka tabbata daga manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yayin da zai buɗe sallar sa wata rana manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi da ya shiga sallah sai ya shiru to bayan an gama sallah sai Abu Huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ya Rasulullah na ba da mahaifina da mahaifiyata su zama tofansa a kanka wannan shirin da kake yi idan ka yi kabbara harama kafin ka fara karatu me kake cewa ne to shine sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare ce ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil-thalj wal-ma'i wal-barad ko kuma wasu daga cikin addu'o'in da suka tabbata sanan da dama idan mutum ya duba wannan littafi na Hisnul Muslim biya kusan kawo su gaba ɗayan su to ita wannan sallah ta gawa da mutum ya ce Allahu Akbar akbara ta farko wannan addu'a da ake ta bude sallah ita ba a yin ta a ciki ina fata an fahimta ko yawa to abinda malaka so yace mana kenan sai ce huwa mazhabu Shafi'iyya wa ghairihim wannan abinda muka faɗa yanzu na rashin karanta addu'ar bude sallah shine mazhabin Imam Shafi'i da wasu sun daga cikin malaman daga cikin manyan malamai وقال ابو داوود الامام ابو داوود يتي في المسائل اتكين مسائل ناسا تنبيهي ني ناسا دا اكا تترا سو وند يكيو ببان مالامنسا امام احمد بن حنبل يتي سمعت احمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازه ابو داوود يكي تيوا ناجي ببان مالامينا امام احمد بن حنبل انا تنبيهسا غمد ادعوار بودي صلاه سبحانك sai da dash dash abin da yake nan bi da subhanaka shine subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka ko ita ma daya ce daga cikin addu'o'in da ake karantawa yayin bude sallah ma'ana mutum zai karanta ta idan zai sallar gawa sai imam Ahmad dan hanbali ce ma sami'tu ban taba jin wannan ba ina fata an fahimta yawa kun ga imam Ahmad dan hanbali ko babban malami ne wanda ana cewa shi kadai akan sai haddace hadisi kusan miliyan 1 akan sa idan aka ce fa malamin hadisi haddace hadisi kada ka dauka cewa zuwa zai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man adatha fi amrina hadaa da isnadin sa kowanne sai ya ga maka daga wajen wanda ya ji hadisin shi ma ya ga masa daga har ya ji kan annabi tsira da aminci tabbata a gare shi qala haddathani kaza qala haddathani kaza anba'ani kaza akhbarani kaza har azo kan sabi azo kan annabi guda miliyan daya alfu alfu hadisin ya dace akan shi kadai Allah ya musu rahama. To a nan waje idan muka yi la'akari da kyau za mu ga malam ya kama wata gaba wacce take a zahiri mu a yadda muka saba sallar gawa da yawa daga cikinmu abinda muka sani shine idan aka yi kabbara ta farko galibi shine ana yin yabo ga Allah maɗaukakin sarki da kuma gode masa wanda dukkanin littafanmu na fiqhu galibi idan muka duba yawa abin da suka zo a ciki kenan. Idan aka ce an yi kabbara ta farko to abinda za a yi shine sai a yabo ga Allah sai a gode wa Allah maɗaukakin sarki. Wannan shine abin da ya zo a cikin mazhabin na Imam Malik da kuma mazhabin Hanafiya duk abin da suka faɗa kenan. To amma kun ga an zo da wani abu wanda da yawa daga cikin ba su san shi ba cewa gashi za a karanta suratul fatiha har ma da sura. Ina fata mun fahimta. To za mu ji me yasa malam ya faɗa ka insha Allah ta'ala za mu ji da ka ya faɗa ko akwai dalili ko da hujjar da yasa ya faɗi wannan magana. Sai ya ce li hadithi Talha ibn Ubaidillah bin Abdullah bin Auf qala saboda hadisin Talha dan Abdullah dan Auf yace shi Talha dan Abdullah dan Auf yake cewa sallaitu khalf ibn Abbas radiyallahu anhu ala janazati nayi sallah a bayan babban sahabi Abdullah dan Abbas yarda Allah ta kara tabbata a gare shi lokacin da ya sallah akan wata gawa faqara bi fatihatil kitabi shi Abdullah dan Abbas sai ya karanta suratul fatiha wa suratan sannan kuma ya karanta sura wajahara ya kuma bayyana karatun su. Ina fata an fahimta. Ya karanta suratul fatiha sannan kuma ya biyo bayan ta da sura karatun ma sai ya afili hatta asma'na yace har sai da ya jiyar da mu ma'ana sai da ya jiyar da mu karatun da yake muka ji abin da yake karantawa. Falamma faraga lokacin da Abdullahi dan Abbas ya gama wannan sallah ta gawa akhaftu bi yadihi shi wannan tabi'i sai yake cewa sai na riƙe hannun Abdullahi dan Abbas fasaltuhu sai nake tambaye shi cewa faqala sai nake tambaye shi cewa wannan abin da ka karanta na fatiha da sura dama haka ake sallar gawa a karanta fatiha da sura faqala sai Abdullahi dan Abbas yake cewa innama jahartu haqiqa na bayyana karatu na afili ne lita'lamu annaha sunnatun wa haqqun dan kusancewa wannan abin da nayi sunna ce ta annabi tsira da abin ce tabbata a gare shi kuma shine gaskiyar abin da Musa bai maka san annabi yana karantawa. Ina fata an fahimta. To kun ga ana wannan akwai abubuwa guda biyu. Abu na farko ya karanta fatiha da kuma sura. Abu na biyu kuma shine yayi karatun sallar gawa ame a bayyane. To amma kun ga ya faɗi dalilin da yasa yayi karatu a bayyane sai yace saboda me? Saboda wanda suke bayan sayi ne ya sanar da su. Su gane cewa karatun fatiha da sura fa sunna ce ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a cikin sallar gawa. Ina fata an gane. Mu fahimci cewa a baya mun gaggabatar duk inda kaji sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace abu kaza sunna ce. To abin da yake nufi sunnar wa kenan? Manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi to daidai yake da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ko kuma ya aikata. An fahimta? Aikin sahabin da zai jingina shi yace sahabi ya aikata aiki yace manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ne yake aikata ko kuma kaza sunna ne? To wannan abin da yake nufi kai tsaye sunna ce ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi. To wannan shine abin da malai yake nufi yace akhrajahu al-bukhari wannan aftar na Abdullahi dan Abbas Imam al-Bukhari fitar da shi Abu Dawud da Imam Abu Dawud wa an-Nasa'i da Imam an-Nasa'i wa at-Tirmidhi da Imam at-Tirmidhi ibn al-Jarud fil Muntaqa wa ad-Darqutni wal Hakim wa as-Siyaq lil-Bukhari wa az-Ziyadatu al-Ula lin-Nasa'i wa sanaduha sahihun isnadun wannan riwayar ta Imam an-Nasa'i ingantacce ne wal ibn al-Jarud minha dhikra as-sura hakanan ibn al-Jarud ya rawaito inda ya ambaci sura a cikin hadisin ma'ana inda ya ce wa sura ya kara da sura din walahu mathalitha bi sanad as-sahih hakanan da al-Imam an-Nasa'i da ibn al-Jarud sun rawaito abin nan ƙari na uku da yake cikin hadisin da sanadi wanda yake ingantacce wal hakim athaniya min tariqin ukhra an ibn abbas bi sanadin hasan hakan imam al-hakim ya fitar da ƙari na biyu ta wata hanya ta daban daga abdullahi dan abbas da sanadi wanda yake mai martaba hasan وفي الباب عن جماعة من الصحابة ما لتي أتكين ونن بابي ديكي بياني غمدا أتكين سلر غاوة أنا كانت فاتحة رسورة أكوي أفر إنجزو دي وسو جباء دي أتكين سابما زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي حديث أحدهم في المسألة التي بعد هذه ما لتي حديث إنجزو بيان ونن مسألة دي زام كانت تازيزو دي إرن ونن بياني ثم قال الترمذي أقبل الحديث sannan Imam Tirmidhi yana ɗaya daga cikin malaman da suka rawaito hadisin lokacin da rawaito hadisin sai yace bayan sa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne da yake mai martaba hasan ko kuma sahihi sannan sai yace wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim aiki akan wannan abin da muka ambata ya zo fa daga da yawa daga cikin sabbin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da kuma wasun su ma abota ilimi daga cikin sabon annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi da wasu su daga cikin malaman da suka zo bayan sabai duk akan haka suke akan me suke ana karatun Fatiha da sura a cikin sallar gawa yaxtaruna sun za dukkanin sun zabi cewa ayya qara'a bi fatihatil kitabi ba'da takbiratul ula za a karanta Fatiha bayan kabbara ta farko a cikin kabbarori da ake a cikin sallar gawa wa huwa qaulu shafi'i wa ahmad ishaq wannan kuma shine magana da Imam Shafi'i ya tabbata akanta da Imam Ahmad dan Hanbal da Ishaq bin Rahawiya wa qala ba'd ahli al-ilmi wasu daga cikin malamai sai suka ce kun ga dan malama ya tabbata muku da abin da yake shine sunna ko to kun san duk inda mas'ala take ta fiqhiya ba a rasa sabani akanta sai malai ce wasu daga cikin ma'abuta ilmi suka ce la yuqra'u fi salati ala al-janazati ai ba a karatun Qur'ani kwata kwata a cikin sallar gawa ba a karanta Qur'ani a cikin sallar gawa haka wasu daga cikin ma'abuta ilimi suka faɗa amma kamar yadda kullum muke kokarin tabbatarwa shine duk wani aiki da kaji an ce ya tabbata daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ko sabi ya ce yaga annabi ya aikata aiki kaza to wannan aikin ba a hada shi da aikin kowa a cikin mutane ina fata an fahimta kowa ne daga cikin mutane idan yayi aiki to za a ban masa aikin sai ya dauna annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi aiki dashi wannan shine abin da yake na zahiri ina fata an fahimta to amma ba zai hana a hikaito ba me yasa saboda koda wata rana matsayin ka na dalibi ilimi kana karatu zaka ci kawai dashi ina fata an fahimta kaga sai ka ce an ce ana karatun fata ga kuma malam wani yace ba ai to malam wani yace ba ai kuma ga sahabi Abdullahi dan Abbas yace kuma sunna ne ina fata an fahimta malam wani yace ba ai malam Abdullahi dan Abbas kuma yace ana yi shi kuma dalibin annabi ne tsira da abinci su tabbata a gare shi kuma cewa yi sunna ce sunnan wa kenan sunnan malamin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane to kaga shi wancan malamin da yace maka ba ai kaga wane ne malamin sa shi ma waye malamin sa sai an yi hawa sannan za a je sama amma shi kai tsaye daga inda ake tsotso maganin daga nan yijiyo so da ka ba a hada maganar wani da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah kalla dai ana hikaito maganganun ne domin ka san da su malai ce inna ma huwa sana'u abinda wadancan malamai suka ce kadai abinda za a yi huwa sana'u shine mutun zai yabo ga Allah madaukakin sarki a cikin kabbara ta farko din nan wassalatu ala nabiyyi sallallahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sannan sai mutun yayi salati wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wa du'a lil mayyit sannan mutun yayi addu'a ga mamaci wa huwa qawlu thawri wa ghayrihi min ahli al-kufa wannan shine ra'ayin Sufyan ath-Thawri da wasun sa daga cikin manyan malamai na garin Kufa dake garin Iraki to kun ga anan malai yasa ta lamba sai wani dogon bayani ne da duk abinda malai ke sunna mana a cikin sa shine malaman da suka ce ba za a karanta suratul Fatiha ko ba a karanta Qur'ani a cikin sallar gawa ba to duk kokari kina mai musu daraji musamman malaman Hanafiya bayani ne da yake doko idan makaranta shi zai zamu tsawaita kwarai da kasai kuma zamu shiga wani abu abinda da yake cewa takeice shine musamman malaman Hanafiya su sun dauki abinda zafi sosai suka ce kwata kwata duk abin da yake Qur'ani ne indai a sallar gawa ba za a karanta shi ba raka kabbara ta farko idan kai sai dai ka zabi kalmomin da suke yabo ne ga Allah subhanahu wataala kai ina fata an fahimta kabbara ta bifa sai ka salatin annabi sauraron kabbara ta uku da ta hudu da sauraron sai kai addu'a to wasu daga cikin almutaakhiruna min alhanafiya malaman da suka zo daga baya daga cikin malaman mazhabar Hanafiya sai suka tsikaro da wannan hadisi na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi na Abdullahi dan Abbas suka tabbatar da cewa hadisi ne ingantacce kuma ya ce sunna ce ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi
to sannan kuma a gefe daya mazhabin su ya tafi akan cewa ba za a karatun sura ba ko kuma ba za a karanta Qur'ani a cikin sallar gaba ba malaman Hanafiya suna daya daga cikin malaman da suke da ta'assubi na mazhabanci kwarai da gaske suna da kankame mazhabanci sosai da sosai idan aka ce abu kaza ta tabbata a cikin mazhabar su malamin su ya faɗa abu kaza ko kuma wasu manyan malaman su sun tabbatar da wani abu a cikin mazhaba to ko da hadisi ne yazo suna yin kokari su ga sun lankwaye hadisin ya dace da mazhabar su ina ba ta fahimta Hanafiya suna da irin wannan ta'assubancin kwarai da gaske waɗannan malamai da suka zo daga baya baya masu adalci daga cikin su sai suka yi ta magana mai ban mamaki sai suka ce to ya halatta mai sallar gawa ya karanta suratul fatiha amma da sharadi me sharadin suka ce da sharadin ya kasance lokacin da kake karatun suratul fatiha ba kana niyyar karanta qur'ani bane da ita a'a kana niyyar yaban Allah ne da wannan suratul fatiha da kake karantawa ko an fahimta idan da zaka karanta suratul fatiha kana niyyar karatun qur'ani sallaka bate ba amma sai dai a zuciyarka kudure cewa abinda kake niyyar yanzu shine me yabo ga Allah tunda da ma suratul fatiha ta ta kunshi yabo ga Allah ko alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim duk ba yabo bane da kamba malama dokin sarki to sai dai karanta suratul fatiha da wannan niyya ina fata an fahimta suka kaga sai malam albani yake cewa kasa cewa kamar suna kokarin hada shi hadisin da zai da kuma maganarwa malamin su kamar ga hadisi a gefe maganar malamin su ma wani hadisi ne da ma ana kokarin hada su a ga cewa ba su cika ro ba ko an fahimta kama gaske kokarin tare da cewa naga mana cewa duk inda hadisi yazo aje magana wani malami yake da girman sa wannan shine kaida to amma sai albani yace inda kuma ya samu cikas abu daya ne a cikin hadisin kuma an ayi munji Abdullahi ibn Abbas ya karanta suratul fatiha sannan kuma sai biyo bayan ta da me da sura to ita suratul fatiha idan an ce a karanta ta da sharadin yabo ga Allah madaukakin sarki ita kuma sura fa da sharadin me za a karanta ta ina fatan fahimta da shiga ga wannan sharadin nasu shar'i da wanda yake batil ba zai samu shiga ba a takaice dai idan mutum zai sallar gawa zai karanta suratul fatiha idan lokaci ya baka dama limamin ka bai sauri ya yi wata kabbara ba to za ka karanta sura idan kuka ba ce ku karanta shikenan ina fata ku fahimta da yake mu malikiya muke bi galibi anan West Africa to galibi limaman mu da suke sallah sukan yi godiya ne ga Allah madaukakin sarki ba suratul fatiha suke karantawa ba ina fata an gane to idan lokaci bai baka dama ka samu dama karanta sura ba shikenan sai karanta fatiha ya isa maka amma da mun ji tabbata daga annabi sira da abinci su fita a gare shi kamar yadda hadisin ne zu fatiha ake karantawa da me da sura Allahu ta'ala alam malai ce inna ziyadatul ula thumma inna ziyadatul ula sannan kuma karin farko da yake cikin wacce ruwaya da makaranta fil hadisi qadra wa abu ya'la aiban al-imam abu ya'la ya fitar da shi ya fitar da ita ya rawaito ta fi musnadihi kama fil majmu' lin nawawi wa qala yati isnaduhu sahihun wa qarrahu al hafiz fi talkhis wa istadalla an-nawawi bi hadhihi az-ziyada ala istihbab suratin qasira imam an-nawawi wannan karin da yazo na cewa za a karanta fatiha ne da sura sai hujja da shi akan cewa idan mutum ya tashi karanta sura zai karanta sura ne gajeriya ina fata an fahimta da karanta sura gajeriya sai albani ya ce wa laysa fil hadith ma yadullu ala kawniha qasira amma a cikin hadisin babu abinda zai nuna mana cewa surar dole ta kasance gajeriya kawai abinda yace shine ya karanta fatiha da sura gajeriya doguwa matsakaiciya ba a fada ba duk wacce ga dama ka karanta ina fata an fahimta amma sai albani ya ce fala allad dalila ala zalika mai wa dalilin da yasa imam an-nawawi yace a karanta gajeriya sura ma taqaddama min talab al-isti'jal bil janaza ila qabriha saboda abinda shari'a ta bukata ta nema da ai gaggawa da janaza idan an dauko ta kai ta kabarinta ai tun a farko littafin mun karanta hadisin da annabi yake cewa asri'u bil janaza ko ai gaggawa da janaza sai yace to maybe gaggawar da annabi yace ai shi yasa imam an-nawawi yace to wajen sallah ma sai a takaita karatun da gaggawa ta tabbata ko an fahimta wannan uzuri Sheikh Nasiruddin Albani ba imam an-nawawi shi amma a cikin hadisin ba mu samu inda yake cewa a karanta gajeriyar sura ba saboda haka duk sura ta zo maka karanta idan suratul baqara za ka karanta to idan ali imran za ka karanta to wacce ta zo maka sai karanta aka hadisin yi amma dai da yake sallar gawa ce kuma galibi mu masu bi ne to sai kai karanta gurgurdan da limamin ka ba zai kwace maka ba saboda shi mai sallah yana bin limamin kada ka ji an ce a karanta fatiha da sura kuma limamin kai kabbara ta bi ko kuma kana cikin wani abin da ba a'a aiki na sallah shine innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, shi limami an sa shi ne domin duk wani mai sallah a bayan sa ya koyi da shi. Saboda haka idan limami ya ce abu kaza kai ma dole ne ka yi shi, idan ko limami zai ce abu kaza kai ka ki, to ka zama wanda baya bin liman kenan, sallaka akwai tangarda a cikin ta. Shi yasa anan zan yi amfani da wannan dama na ji hankalin wasu daga cikin ƴan uwa, har yanzu wani abin za a ga wasu daga cikin musulmanin sa, ana sallah limami yayi sujjada ya dago, amma sai ga mutum yayi wajen sakon 5 ko sakon 6 bayan dagon liman yana ta'addu'a. Wannan abin da mutane suke kuskure, kuskure ne wannan abin. Dole ne indai kana sallah da zalimin liman ya dago kai ma ka dago. Abin da aka shirin da muka shine idan liman ya aiki kai kada kai kafin liman, sannan kuma kada liman ya kai kuma kaki. So daka duk addu'a da kake da gajin liman ya ce Allahu akbar ya dago, to kai ma ba addu'a ka dago, shine kake biye da yakewa addinin ka a wannan lokaci. Idan addu'a kake so sai ka je ka sallar nafila kai kadai ka kabbara, in ya so idan ka sujjada sai ka awa dai kana ta addu'a ka kai kadai ne, kuma idan ka dago babu wanda zai ce ka dade ko abin da ya kamata tunda kai kadai kake sallar. To amma idan limami kake bi dole ne ka rinka bin abin da limami yake bi a cikin sallah, matukar kana so kai koyi da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi a cikin ayyukan sa. Allah ya samu dace. Malai ce wallahu a'lamu, Allah mafi sani shine mafi sani, ma'ana wannan abin da ya fada da ya ba Imam An-Nawawi Hanzar yace to Allah shine mafi sani, ma'ana ko haka ne ko ba haka bane kenan. Mas'ala ta 77 wa yaqra'u sirran, limami zai karatun Fatiha da sura ne a sirrance. Ai mun ji dalilin da yasa Abdullahi ibn Abbas ya karanta a bayyane ko, to shine Ismail yace idan mutum ya tashi karatu a sirrance ake sallar gawa. Li hadith Abi Umamata ibn Sahl qala, saboda hadisin Abu Umama dan Sahal yace as-sunnatu fi salati 'ala al-janaza, abinda yake sunna a sallar gawa, wato wannan kalma kaji ana cewa as-sunnatu fil kada, kalma ce mai dadi kwarai da gaske, wallahi kalma ce mai dadin fada baki kuma kalma ce mai dadin ji. Abinda yasa saboda kamar abinda ake ce maka as-sunnatu fil kada shine aikin manzon Allah a cikin kaza shine kaza da kaza, babu dacewa a cikin rayuwar mutum ya kasance ayyukansa sun dace da aikin annabi tsira da aminci su ta gare shi, wallahi babu abu mai dadi a cikin rayuwa kamar wannan. Ya kasance duk abinda zaka yi a cikin ayyukanka kokari kake ka irin aikin annabi tsira da aminci su ta gare shi, ranar tashin kiyama sai ga ka tashi a tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnatu fi salati 'ala al-janazati, sunna a cikin sallah akan gawa, ai yuqra'a fi takbiratil ula, shine a karanta a cikin kabbara ta farko bi ummul qur'ani da suratul fatiha mukhafafatan aqwi, shine a sirrance. Thumma yukabbiru thalathan, sannan sai shi masallacin yayi kabbara guda uku. Wat taslimu indal akhirah, sai kasance sallama bayan yayi ta ukun kenan, bayan kun ga ta farko sai kuma guda uku nawa kenan, hudu kenan, a ta hudun sai mutun yayi sallama shikenan an gama sallah kenan. Akhrajahu an-Nasa'i wa ghayruhu bi sanadin sahihin kama taqaddama fil mas'ala ar-rabi'a was-sab'in al-hadith al-khamis min al-faqra, wani hadisi Imam An-Nasa'i ya fitar da shi da wasun sa daga cikin malaman hadisi da isnadi wanda yake ingantacce kamar yadda ya gabata a cikin mas'ala ta 74. Mas'ala ta 79 malai ce thumma yukabbiru takbirata thaniya, to yanzu mun gama kabbara ta farko kenan alhamdulillah insha Allah ta'ala, yanzu mun ji abin da ake karanta a kabbara ta farko ko, to yanzu mun tsallaka zuwa kabbara ta biyu. Malai ce thumma yukabbiru takbirata thaniya, sannan sai masallaci akan gawa yi kabbara ta biyu. Wa yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai kuma yi salati wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi. Li hadithi abi umama al-madhkur, saboda wannan hadisi na abu umama da muka ambata a sama yanzu nan, annahu akhbarahu rajulun min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, cewa shi abu umama yake cewa wani daga cikin sabban manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya bashi labari, yace masa me anna sunnata, hakika abin da yake sunna fi salati ala aljanaza akan sallah gagawa, ayyu kabbira alimamu, shine limami yayi kabbara, thumma yaqra'u bi fatihati alkitabi, sannan sai karanta suratul fatiha ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi, bayan kabbara farko zai karanta suratul fatiha asirrance a cikin ransa. Thumma yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi salati kabbara ta bi kenan. Wa yakhlisu du'a'a lil janazati fi takbirati thalatha, sannan sai ya kebance ya tsantsance addu'a ga mamaci a cikin sauran kabbarorin guda uku, ma'ana ya kebance mamacin da addu'a ya kasance yayi masa addu'a ta musamman saboda da mun sallaga babban fa'idarta da kuma babban maqsudin ta shine me neman ceto ga wannan mamacin da ya rasu yi masa addu'a neman tabbata da amsa tambayar da zai fuskanta yanzu idan an kai shi kabarin sa an aje shi a ciki to shine maqsudin sallagawa to sauran kabarorin sai mutun ya tsarkake addu'a tsarkake ne sai mamacin na addu'a a cikin su la yuqra'u fi shay'in minhunna mala yace a cikin su wannan sabe yake cewa a cikin su ba a karanta komai na qur'ani dama kabara ta farko ita ce ake karanta qur'ani amma ta biyu da ta uku da ta hudu ba a karanta komai a cikin qur'ani kada mutun ya karanta qur'ani a cikin su kuma ya sallimu sirran fi nafsihi sannan sai masallaci ya sallama a sirrance a cikin ransa haka ne limami shi ma zai sallama a sirrance a ransa idan limami ya tashi sallama sai ya ce haka ba zai bayyana sallama kowa ya ji ina fata an fahimta a sirrance zai sallama hina yansarifu yayin da ya gama sallah an yaminihi a hannun daman sa kawai wassunnatu an yaf'ala man wara'ahu mithla ma fa'ala imamuhu sunna shine wanda yake bayani shi ma ya aikata irin abin da limamin sa ya aikata ina fata an fahimta a cikin wannan gabar mun samu wasu abubuwa guda biyu wanda suke baki baki a wajen abu na farko shine an ce ayi sallama a sirrance haka ne to idan limami ya sallama a sirrance ma mu ya za a yi suji na'am shine sai malamai suka ce wannan juya kan nasa da zai yi yace assalamu alaikum wanda suke kusa da shi zai suji kuma sai su juya kansu ina fata an fahimta sannan abu na biyu shine aka ce za a yi sallama tun ya sallama ne a damansa ma'ana a hannun damansa haka sai juya damansa haka daman kun san siga ta sallama duk zamu zo mu karanta wannan a cikin sifatu 39 insha Allah ta'ala ta tabbata daga annabi tsira da aminci sifatu a gare shi kala kala wani lokaci annabi tsira da aminci sifatu a gare shi ganye sallama guda biyu ma'ana sai juya dama sai juya hagu ya tabbata kamar yadda kowa da kowa cikin miki wani lokacin kuma sallama ɗaya kawai yake kamar yadda imam malik malaman maliki akan haka suka tafi sallama ɗaya talqa waje idan mutun ya haka assalamu alaikum wa rahmatullahi haka sai dan juya damansa kadan ina fatan fahimta za ku ga galibi malaman mu da suke bin mazhaban maliki wa sallama ɗaya suke haka ne to shi ma ya tabbata daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi duk wanda mutun ya yi to a sallagawa annabi tsira da aminci su wata a gare shi an samu sallama ɗaya yi ina fata an gane idan mutum ya sallama biyu fa babu laifi insha Allah ta'ala malaki akhrajahu ash-shafi'i fil umm wa min tariqihi al-bayhaqi ibn al-jarud an az-zuhri an abi umama wa qala az-zuhri fi akhirih imam az-zuhri ya fada cikin karshen wannan hadisi yace haddathani muhammad al-fihri an ad-dhahhak bin qais annahu qala mithla qawli abi umama cewa shi Muhammad ibn Fihri ya bani labari irin hadisin da Abu Umama ya bani labari qala Shafi'i rahimahullah Imam Shafi'i Allah ya masa rahama yace wa ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam sabban manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi la yaquluna bis sunnati wal haqqi ba sa fadar abu su ce abu kaza sunna ne ko abu kaza gaskiya ne illa li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai abin da yake sunna ce ta manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi insha Allah ta'ala Imam Shafi'i yace idan Allah madaukakin sarki ya so wa akhrajahu al-hakim wa anhu al-bayhaqi illa annahu qala akhbarani rijal min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sai ruwai Imam al-bayhaqi shi ce wai akhbarani rijal wasu mazaje sun bani labari daga cikin sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi maimakon mutum daya wal baqi nahawu saran abin da yazo a cikin hadisin kuma duk irin su daya wa fihi ziyadatani a cikin ruwai al-bayhaqi akwai duk qararrakin da suke cikin hadisin wa zada fi isnadihi thani sai dai a cikin istadin sa na biyu ya kara da Habib bin Maslama ya kai Habib bin Maslama wanda baya daya daga cikin isnadin nashi kama ta qaddama fi riwayat at-Tahawi fi al-mas'alat al-mushar ilayha anifan kamar yadda ya gabata a cikin riwaya da Imam at-Tahawi ya fitar kamar yadda aka ishara ga hadisin da ya gabata thumma zada al-Hakim sannan Imam al-Hakim ya kara yace qala az-Zuhri babban malami Ibn Shahab az-Zuhri malami Imam Malik ne yake cewa haddathani bi dhalika Abu Umama Abu Umama ya bani wannan labarin ya bani wannan hadisin Ibn al-Musayyib yasma'u Ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib akhir al-mutaqaddimina yana zaune yana jin abinda Abu Umama yake gaya min falam yunkir dhalika alaihi bai masa inkari ba bai ce abinda ka faɗa ba daidai bane da abinda ya faɗa ba daidai bane akwai gyara zai yi me zai gyara masa shirin sa shi nake nuna me abinda ya faɗa tabbatacce ne kenan wa qala
yace sahihun ala shartu shaykhain imam al-hakim yace hadisi ne yake ingantacce akan shartin bukhari da muslim wa wafaqahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi ya dace da imam al-hakim a cikin wannan tabbatar da hadisi ne yayi akan shartin bukhari da muslim wa huwa kama qala albani shi ma ya dace da su kama yadda ya faɗa ce duk abinda suka faɗa kuma haka sai ma yace wa zahiru qawluhu ba'da an zakara al-qira'a zahirin abinda fadin wannan sahabi yake nufi bayan ya ambaci karatu ma'ana a cikin hadisin da magabata ne yanzu cewa abinda yake sunna idan mutun ya karatu Fatiha a cikin kabbara ta farko yayi salati wa annabi da aminci su bata a gare shi zahirin wannan magana ta sa abinda take nufi shine sai ayi ambata ce thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai salati wa annabi da aminci su bata a gare shi wa yakhlisu du'a li janaza fi takbirati thalath kamar yadda muka gabatar a baya zahirin wannan zancen nasa shine anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam salati wa annabi tsirada aminci su tabbata a gare shi innama takunu ba'da takbirati thaniya zai kasance ne bayan kabbara ta biyu abinda malaike su yace shine kada wani dauka abinda magabatar yanzu cewa abinda yake sunna mutun a kabbara ta farko zai yi me zai kanta suratul fatiha sannan salati wa annabi tsirada aminci su tabbata a gare shi wani kai dauka fa da kabbara da salati da a cikin kabbara ta farko za a yi su da karatun fatiha kai da salatin da a cikin kabbara ta farko za a yi su ba haka bane za a yi wannan a cikin kabbara ta farko wannan a yi shi a cikin kabbara ta biyu shine abinda malaike su ya tabbatar mana malaike li annahu law kana qablaha lam taqa fi at takbirat bal qablaha da a ce a cikin kabbara ta farko ake nufi to da zancen ba zai zo lam taqa fi takbirat da zancen ba zai zo a kawo shi da cewa a cikin kabbarori ba bal qabla hada sai zo ya bayyana cewa kafinta ake nufi kama huwa wadihun kuma yadda wannan shine yake a bayyane a cikin maganar da muka gabatar wa bihi qalat al hanafiyatu da wannan zance ne imam malaman hanafiya suka tabbatar wa shafi'iyya da malaman shafi'iyya wa ghayruhum da wasu su daga cikin malamai khilafan ibn hazm wa shaukani sabanin babban malami ibn hazm da imam shaukani wanda su suna gani cewa da salati daga tan fatiha duk a cikin kabbara ta farko za a yi su amma wannan akwai gyara a cikin shi abinda yake na daidai shine kabbara ta farko fatiha ake karantawa kabbara ta bifa sai annabi salati malaci amma sigatu salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam amma sigar salati wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare fil janaza a cikin sallar janaza lam aqif alaiha fi shay'in min al ahadith as sahiha malaci ban samu wani hadisi ingantacce da yace ga wani keɓantaccen salati da za a yi wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a cikin sallar gawa ba ina fata an fahimci abin da malaike so ya ce ko ma'ana a cikin sallah a cikin tahiya an musa masalatin da ya yi wa annabi ko wani irin salati ne salatul ibrahima guda bakwai nan da suka zo da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ko ya saban sa malaike amma a cikin sallar gawa fa shin an hikaito cewa wani sahabi ya ce ya ji annabi ya yi wani salati ne daban malaike shi bai saban a cikin wani hadisi ingantacce ba yace fa dhahiru sai dai abin da yake a zahiri annal janazata laysa laha sighatun khassa bal yu'tafiya bi sighatin min sighi thabita fi tashawudi fil maktuba sai dai abin da yake ne daidai shine mai sallah zai zo da ɗaya daga cikin sigogi da suka tabbata a cikin sigogin tahiyya da ake karantawa wa salati annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ma'ana sai ka dauki ɗaya daga cikin sigogin can guda bakwai sai ka karanta a cikin kabbara ta biyu idan kai kabbara ta biyu a cikin sallar gawa shine abin da ya tabbata mala yace gashi na kasa mala sallallahu alaihi wasallam yace rawa ko kuma ruya an ibn mas'ud sighatun qaribatun min as-salat al-ibrahimiyya an rawaito wata siga daga sahabi abdullahi dan mas'ud siga ce ta salati wanda tayi kama da siga salat al-ibrahimiyya lakin mala yace sai dai sanaduha da'ifun jiddan isnadin ta da'ifi ne kwarai da gaske bai inganta ba to kun ga tunda da bata inganta ba ai ba za a hujja da ita wajen dora mutane ibada akai ba wala yashtaghilu bihi wala yace kada a shagala da wannan da kawo wannan hadisi wa qad saqa as-sakhawi imam as-sakhawi ya fitar da wannan hadisi shi ba bil qawl al-badi' a cikin littafin sa misalan qawl al-badi' wa ibn al-qayyim fi dalail al-ahfam hakan ibn al-qayyim ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa dalail al-ahfam wa qala ibn al-qayyim yace fal mustahabbu abinda yake abin so ayu salla alaihi sallallahu alaihi wasallam shine ayi masa salati tsira da abinci su tabbata a gare shi fil jinazati a cikin sallar jinaza kama yusalla alaihi fit tashahudi kamar yadda ake yi masa salati a cikin tahiyoyi a cikin tahiya li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi allama zalika ashabahu shine da kansa ya sanar da sahabbai wannan sigogi na salati wanda za su karanta a cikin tahiyoyi lamma sa'aluhu an kayfiyati salati alaihi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka tambaye shi game da salatin da za su yi masa wanda satin da ya gabata mun gabatar da wannan maganar ko lokacin da suka tambaye shi wani irin salati ya su yi masa sun san da ya su yi masa sallama sai manzon Allah ya ce qulu ku ce kaza to ya kawo sigogin salati guda bakwai to a cikin su sai ka zabi guda ɗaya sai ka haddace ko kuma ka haddace su gaba ɗaya sai ka ran anawantawa idan an zo sallar ga wannan karan sai karanta wanda daga ciki wata rana idan an dawo za a yi wata sallar sai karanta wanda daga ciki idan kuma ka samu ɗaya kaushi zaka iya haddacewa ka haddace duk sallar ga kan karanta shi babu lifi amma dai suna nan sigogi ne guda bakwai ya kamata kowane daga cikin mu sai ya haddace su idan aka ka bara ta biyu salatin da ya kamata ka karanta shine salatin da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi koyar da sabansa ina fata an fahimta to wannan shine abin da malaka ke so ya karantar da mu yanzu abin da zamu dauka na natija a cikin wannan abin da muka karanta yau shine kabbara ta farko ana karanta fatiha da sura kabbara ta biyu ana karanta salati wa annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi to insha Allah ta'ala gobe kuma zamu je kabbara ta uku da tau'im yake karantawa a ciki insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba maladan gaba daya kuskure da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته